إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To barkamu da saduwa a wannan majalisi na goma da zamu yi na majalisin tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. Yau goma ga watan Ramadan Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran daruruwan musulmi musamman na kasar mu. A yau goma ga watan Ramadan hijira ta 1447 kuma 27 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya, za mu tashi aya ta 7 a cikin suratu Ghafir wadda muka fara karatun ta jiya. Bari mu amsa abin da ya zo na tambayoyin ƴan uwa. Wannan ya ce bayan sallama ya addu'a ya ce to akwai mutanen da in sun yi ruku'u sai su daga kansu sama suna kallon gabas, daidai ne yin haka? An fahimci tambayar aiko, wato in mutum ya yi ruku'u sai ya daga kansa haka ya zama to yana kallon gabas, la'alla saboda suna ganin cewar tunda an umarce mu an ce fawalli wajhaka shatral masjidil haram, mutum ya rinka kallon alqibla, shine suke yin wannan. Tunda a tsaye kamar yadda yake a mazhabar Malik za ka kalli alqibla ne, to wannan aiki da suke yi kuskure ne. Ya ci karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda aka sifanta ruku'unsa. Hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bitakbir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bitakbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Yace in yayi ruku'u lam yushkhis ra'sahu, baya dago kansa, wa lam yusawwibhu, baya kifa shi, wato ya bar shi daidai level. Kuma a cikin ruku'u ai wannan ba hali ne na khushu'i ba, yayin da mutum zaka ga ya daga kansa yana kallon alqibla ba hali ne na khushu'i ba. A cikin ruku'u ka sunkuyi da kanka, bi ma'ana ba wato ba kai can kasa da shi ba, amma kamar yanda kake jin girman wato ka ji girman Allah, ka halarto cewa kana gaban Allah kana jin girmansa, ka sunkuyi da kanka. Kuna ganin yadda mutane suke in sun je gaban waɗanda suke jin girma masu mulki, kamar yadda za ka ga hakimai suna yi in suna yi ma sarki magana a wani sunkuyi da kai, ko daga kai a kalle shi ba a yi, haka zalika ma fadawa haka za ka ga suna yi. To idan kai ruku'u ka tuna Allah ne fa wannan, saboda haka yadda za ka ji ka sunkuyi da kanka wannan hali shine na ainihin khushu'i, ba ka daga kanka ba, wanda na farko ma dai tukuna ba lafiya bane. Likitocin kashi za su gaya maka wannan hai'a ce ba mai kyau ba, saboda za ka sanya nauyi, za ka sanya pressure akan spinal cord ɗinka, akan ita wannan lakar, da kuma ƙasusuwan za ka sanya nauyi akan su, akan haraka wadda take ba ta lafiya ba. Duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na ayyukan ibada za ka ga sun dace da halin lafiyar jiki. To wannan hai'a babu ta saba sunna, kuma babu babu kiwon lafiya a cikinta. Ya ma dai ishe mu kan cewa kawai ta saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka so ake kanka ya labor, ba ya can ƙasa ba, ba kuma ka ɗago shi sama ba, ya zamanto daidai wa daida, ya yi label kana kallon inda kake, inda za ka yi, inda kake sujada, ba ma kawai ka ce za ka kasa ido akan wannan ba, amma a halin kana jin girman Allah kan in ka halarto jin girman Allah inda idan ka yake kallo a lokacin ba shine da muhimmanci ba halarto jin girman Allah cewa a gaban Allah kake duba fa yanda fa hay'ar sallah kake kana tsaye ka je ka samu damar munajati da Allah sai ka sunkuya ta sunkuya kana jin girman sa wannan sunkuyan kamar shiri ne na kai muntaha din kaskanci shine sujada ba ce ka tafi sujadar gabaki daya ba sai ka dago tukuna ka dago daga tsagowa daga tsaye zaka zube zuwa ga sujada to saboda haka waɗannan hay'a in kuka kula duk hay'a ne da wato mataki mataki ne na girmama Allah jalla wa ala to dan haka sai a tsaya akan yadda aka sufanto sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha a cikin sahih muslim yana daga cikin hadisai da su kowanne sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta sifanta tsayuwarsa da yanda yake bude karatu da yanda yake ruku'u da kuma yanda yake sujada da yanda yake zama da irin zaman da ya hana da kuma irin yadda ta sifanta yadda yake zama da kuma yanda yake fita daga cikin sallah da yin sallama wanda shine asali da malamai suka yi cewa in ma mutum ya sallama daya kamar yanda maliki kamar yanda yake a masabar malik na assalamu alaikum yayi aiki da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha wallahu a'lam to sai wannan yace a masallaci ana samun sabani tsakanin ladane da mamu wajen amfani da app ko calendar akan samu bambanci na minti 5 kari ko ragi ko ma sama da haka duba da cibiyar falaki da mai scale calendars wanda a app din da na duba ba calculation method nasu ba na calculation method din su ba sai dai custom method ne al-fajr wato dagowar sa shine daraja 18 yayin da rana take daraja 18 a ƙasa kenan isha kuma daraja 17 da rabi to su malam su taimaka da mafita kamar yadda aka samu committee na duba wata a samu na lokacin sallah kamar Muslim World League da na Europe da sauransu wanda suke default settings a mafiya yawan azan app ma'ana ya zama dodo da calculation method na Nigeria ko West Africa Allah ya hutar da mu eh to wannan akwai yadda ake lissafin haka din ne akwai bambanci wajen sabani tunda abu ne wanda ake yi ba a gina shi akan duba ba akan lissafin tafiyar wata ne bi ma'ana yaya zaka gane alfijir ya keto ba wai database bane na lokutan da alfijir yake ketowa aka dauka na kamar shekara 10 saboda haka sai a ce kowace rana ga lokacin da alfijir zai fito ba haka suke yi ba dan can gaskiya abinda suke yi lissafi ne da tafiyar rana ne tafiyar rana ita ce take tabbatar da lokacin sallah yaushe alfijir yake ketowa sai a ce lokacin da rana take ƙasa da sassa da horizon da degree 18 ko da degree 17 da rabi to waɗanda malaman hanafiya da suke ganin cewar lokacin sallar asuba ba farkon hudowa alfijir bane sai tukuna alfijir ya gari ya yi haske kamar duk wanda suke zauna a Turkiya sun san yadda mutanen Turkiya Istanbul yadda ake sallar asuba ko sai gari ya soma wayewa sannan za a yi sallar asuba to su suna lissafin cewa a lokacin nan digiri din rana din ya dago bisa a ce yana can ƙasa to mu kuma jumhurin malamai malikiya da shafi'iya da hanbaliya muna aiki da hadisin Aisha na kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba bi zalat da sauran duhun dare saboda haka farkon hudowa alfijir shi ake nunawa dan haka lissafin lokutan sallah din za ka ga a wajen setting za a baka wani irin tsari za ka dauka to idan mutum zai dauki tsarin ya dauki za tsarin ummul qura dan tsarin ummul qura shine aka gina shi akan masabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine akan masabar jumhur kuma yawanci hadisai akan haka shi ke sabanin na sauran wanda zai iya sabawa na Muslim World League ko na Egypt yakan saba da na ummul qura wajen uslubin da ake dauka to yawanci zai yi wahala idan ba yawanci zai yi wahala irin wannan a ce ga lalle yadda kowa zai yi. Saboda haka za ka ga lissafin kalandar jama'atul nasrul islam ba lai dai ce daidai da na shari'a commission na Kano ba ko na council of ulama na Kano, saboda irin yadda lissafin masu lissafin suke bi na ilimin falaki a bisa asalin formula da suke amfani da ita. Don ana so a ce a samar da formula guda daya a cikin irin wannan ilzami yana da wahala a ce za a yi. Muna ganin yanda ma akan sha'anin ganin wata inda ma ake tsammanin a yi gabaki daya, dole kana samun waɗansu suna ganin su ɗan independent ne, ballantana kuma a cikin lokutan sallah. Sai dai kai tsakanin tunda ba wato duk da yake ana hukuncin shari'a, amma ba a bada ƙarfi ga wuraren da za su aiwatar da hukuncin shari'a din ba. Yanzu kamar irin wannan ai kamata a ce hukumar shari'a ita ce za ta fitar da wannan tsarin, kuma a lizimta a samu haɗin kan masarauta, a samu haɗin kan limamai gabaki ɗaya akan cewa ga yadda za a yi. To amma inda bana ma ba su kalandar ba ta ba su kalandar ba bana ta musulunci. Idan dai yana da hujja ban an gina shi akan hujja babu laifi, amma akwai haɗari akan kai amfani da hudowar alfijir ɗin Hanafiya don sun sa lokacin sallar asuba gari ya waye lokacin tana alfijir ya keto. Shi ko ketowar alfijir shi ne aka rataya shi da kama baki hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr. Saboda haka ai amfani da lokacin sallar asuba ɗin da yake a cikin nasu afin wani yana da garari, sai dai su ma ina jin cikin Ramadan suna adjust su dawo da shi ya zamanto lokacin hudowa alfijir ne. Amma dukkan wanda yake amfani da app ko kuma calendar, to lallai ya tsaya yayi taka tsantsan ya duba ya ga kan cewar ya bada allowance na mintuna. Kamar in buɗe baki ne to ya ɗan ƙara ɗan mintuna kaɗan, saboda kasancewar saɓani na lokutan lissafi. In sallar asuba ne ya kama bakinsa ɗan mintuna kaɗan kafin wannan lokacin. Shi yasa kun ga kamar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kalandar da ake ta lokutan sallah a cikin watan Ramadan wanda sarkin ladanan masallacin Almasjidin Nabawi yake yi, ba sa sa lokacin kiran sallar asuba, suna sa lokacin imsak ne kawai, minti goma sha biyar ne ko minti ashirin ne kafin hudowa alfijir. Saboda haka ba za ka gama lokacin hudowa alfijir ba, kawai lokacin kama baki ne a nan wajen, don kar ma ka shiga cikin garari a yi insiyatsi da lokutan sallah. Akwai daga cikin apps ɗin wanda idan mutum ya tsaya ya bibiye shi zai ga yana da dacewa sosai da lokuta ɗin, kamar wanda yake amfani da location. Yanzu waɗansu kaga suka tashi lissafin abinda yasa in suka tashi lissafin za su yi lissafi ne da inda Kano take a hattu a khututul tul wal ard longitude da latitude na Kano. To longitude da latitude na Kano ai Kano girma tana da girma, latitude and longitude din gidan sarki yana shan bamban da latitude and longitude din hotoro al misali. Saboda haka kaga an tashi dauka kusan average za a dauka, amma akwai apps waɗanda suke amfani da actual wato live location inda kake a lokacin. Kamar al-miqat yana amfani da live location, kuma ni na gwada al-miqat lokacin faduwar rana a Jidda, lokacin da yake kusa da bakin teku, tunda Jidda ba ta da duwatsu kuma gefen tekun Jidda yawanci babu gidaje masu tsawo a daidai airport din Jidda. Lokacin da rana ta fadi, lokacin da agogon ya nuna, lokacin nan doron rana ya ɓuya. Saboda haka irin waɗannan suna da accuracy, za ka iya dogaro a kansu. Wallahu ta'ala a'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
الله جل وعلا يتي الذين يحملون العرش ومن حولها ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وان دسكي اوكدا العرش ومن حوله ده وان دسكي كيوي دشي يسبحون بحمد ربهم سنعين تسبيه دقوديا تأبن جدوسي ويؤمنون به كما سنعين إيماني بشي ويستغفرون للذين آمنوا سنعين من غافر جوائن دسكي إيماني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة سنعين ويا أبن جدوسي كايل وتكومي وجنجن كايل وتكومي أجنكي دئلني فاغفر للذين تابوا dan haka ka yi gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilak kuma suka bi tafarkinka waqihim azabal jahim ka tsayar da su daga azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama wannan Allah madaukakin sarki kirari yayi makansa da kuma kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai yayin da Allah ya ambaci masu cewa wato mai jajilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya cikin ayoyin Allah sai kafirai ayoyin Allah a bayyana suke na alqur'ani a bayyane yake akan gaskiyar alqur'ani haka zalika ayoyin Allah a cikin halittarsa a bayyana suke suna nuni ga kadaituwar Allah da kudura Allah saboda haka abun mamaki ne a samu waɗansu suna jayayya da waɗannan ayoyi to yayin da suke yin wannan sai Allah madaukakin sarki kamar ya ce ne ku rabu da su ga halitta ta Allah waɗanda suke su ne makusanta ga Allah su suna tasbihi da godiyar ubangijinsu kuma suna imani sabanin waɗannan da suke kafirta saboda haka in ma waɗannan sun kafirta ai Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya buƙatar tasbihin shi baya buƙatar imanin shi domin ya wadatu da kansa sannan kuma halittarsa wanda suke kusa da shi suna wato sun yi masa tasbihin da ba sa yankewa a cikin tasbihin kuma su kansu imani suke sabanin waɗannan da suka yi imani to ga halitta da suka fi su kansu suna imani saboda haka me za su ce kamar yanda Allah ta'ala yake ne bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa bayan annabi Ibrahim wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'il wa Yasa wa Yunus wa Lut ya ambace su haka sai yace ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa wadannan sune muka ba su littafin Allah da hikima da kuma annabci fa in yakfur biha haula idan wadannan suka kafirta da alqur'ani da ayoyin Allah fa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ai mun sanya wato mun wakilta wadansu mutane da imanin su ba za su kafirta ba wato tamkar wannan wa'azi ne ga kafirai kan cewa su dawo su duba kansu su a me suke ne a cikin halittar Allah su ba koman komai ba har su rinka tinkaho suna jayayya da ayoyin Allah suna zagin Allah kun san gayar abinda secularists suke koya ma mutane kenan agnostic kai ma Allah rashin kunya kai ma Allah tsiwa kai ma addini tsiwa ka zagi addini kai ma addini izgili kai ma Allah da manzansa da alqur'ani izgili kai baka yadda da tsarkin wani abu ba wannan wai shine yake nuna yanci kai ka samu wato yancin tunani yancin kwakwalwa to alhali kuwa shi wannan wanda yake wannan wai shi a waye ke ne menene shi ba daga dugan maniyi Allah ya halice shi ba wanda yake ba ko wanda ya fito bai san komai ba sannan Allah ya sanar da shi ya jiyar da shi ya sanya shi ya gani to idan aka gaya masa to ga halittar Allah waɗanda suke gaggagaggan halittar Allah to su kansu suna imani to wannan zai sa shi ya koma kansa ya tunani ya sanya masa tawalu tunda ai girman kan ne girman kai shine ya sanya shi yake wannan to abinda zai sanya shi ya tawalu sai ya duba manyan halittun Allah da kuma irin abinda Allah ya faɗa a kansa saboda haka a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa al'arshi yana da waɗanda suke dauke da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul haqqa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya waɗansu mala'iku takwas a wannan rana suna ɗauke da al'arshin Ubangijinku. Al'arsh shi ne mafi girman halittar Allah. Ya fi girman sama da ƙasa. Domin dukkan halittun Allah suna ƙarƙashin al'arsh. Suna ƙasa da al'arsh. To mala'iku takwas suke ɗauke da shi. Kar kai magana yaya suke yaya girmansu don ba za ka iya suranta shi ba. Hankalinka ba zai iya ɗauka ba. Shi ya sa ma sai dai kawai a faɗe su a faɗi kuma girman al'arshi tunda Allah ya faɗi girman al'arshi ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwace sammai da ƙasa baki ɗaya to waɗanda suke ɗauke da shi su kuma yaya suke to mala'iku ne makusanta Allah hamalatul arsh saboda haka suna daga cikin abin da ya wajaba bi imani da shi daga cikin mala'iku waɗanda Allah ya tantance su ya ambata mana su mun yadda da dukkan mala'ikun Allah domin yana daga cikin shikafan imani amma a jumlace a ɗaiɗaiku kuwa a fayyace kuwa to mun yadda da waɗanda Allah ya ambata Jibril da Mika'il da Israfil da Malakul Maut da Maliku mai gadin aljanna da Khazanatul Janna mai gadin wuta da kuma Khazanatul Janna kamar yadda ya faɗa wa qala lahum khazanatuha da kuma mala'ika da alhafaza masu kiyaye ɗan adam wanda suke rubuta in kullu nafsin lamma alaiha hafiz makiyayi wanda yake kiyaye ta daga kaddara Allah yake kiyaye kowane rai daga kaddara Allah da wanda kuma yake kiyaye ayyukan bayi to da kuma hamalatul arsh da kuma masu kewaye da al'arshi din tunda nan su aka faɗa jinsi biyu alladhina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu da wanda suke kewaye da al'arshi su ne wanda kuma ambatonsu ya zo a ƙarshen suratul zumar da muka gama karatu shekaran jiya wa tarar mala'ikata hafina min haulil arsh kuma za ka ga mala'iku suna kewaye da al'arshi suna kekkewaya shi to haka waɗannan mala'iku su suna tasbihi da godiya tare da godiya ga ubangijinsu to kenan su suna bautarsa kamar wato yanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a ma mushrikai ne yayin da ya ambaci Ibrahim ko yaushe Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai ya ce wama kana minal mushrikin baya daga cikin mushrikai wato ba irin ku bane to haka zalika hamalatul arsh ba irin kafirai bane ba mushrikai bane su tasbihi suke da godiya ga ubangijinsu kuma suna imani da shi a tasbihi da godiya ga ubangijinsu shine suna cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul kalam mastafahu Allah li mala'ikatihi subhanallahi wa bihamdihi mafi ficin zance shine abinda Allah ya zabar da shi ya zabe shi ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi wannan shine abinda suke faɗa shi tasbihi a wajensu kamar numfashi ne haka aka kimsa musu kuma haka ɗan aljanna ɗan aljanna su ma aka Allah zai kimsa musu tasbihi kaga dai tasbihi bauta ne amma saboda tasbihi yana da dadin da abinci ma bai kai shi dadi ba ba haramta mai ɗan aljanna ba kamar yanda yazo a hadisin Abi Hurairah yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna tasbihi ga Allah safe da yamma tahiyyatuhum fiha da'awahum fiha subhanaka Allahum wa tahiyyatuhum fiha salam addu'a su kenan subhanaka Allahumma tasbihi suna imani kuma da shi kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani to kun ga a cikin nan akwai bayyana daraja da martabar mu'minai cewa mala'iku Allah ya wake mala'iku makusantan Allah suna nema musu gafarar Allah mala'iku suna nema musu gafarar Allah wannan ba wai waɗannan mala'ikun sune kadai suke nema musu gafarar Allah ba amma da yake nan maqamin kebance su da ambato ne dan a nuna musu kan cewa waɗannan manyan mala'iku su yayin da kafirai suke jayayya da ayoyin Allah to su ku tasbihi suke da godiya ga Allah da imani da shi da kuma nema ma waɗanda suke imani da shi gafara saboda haka waɗanda ba su imani da shi ba kuwa su ne sababbu amma dukkan mala'iku suna neman gafara ga mu'minai jinsin mala'iku ga baki daya kaman domin kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon suratu shura takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard wato sama ta kusata ta kikkece daga samanta saboda jin girman Allah mala'iku kuma suna tasbihi da godiya ga ubangiji su kuma suna neman gafara ga waɗanda suke cikin ƙasa to waɗanda suke cikin ƙasa din sune waɗannan allazina amanu ba duk waɗanda suke cikin ƙasa ne mala'iku suke nema musu gafara Allah ba wannan ayar ta kayyade waɗanda suke cikin ƙasa waɗanda suke nema musu wanda Allah yake suna nema musu gafara Allah a suratul shura da cewa waɗanda suke imani to ga abin da suke cewa shine suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubayyijumu kaga ya nuna uslubin da mu muke yi wajen addu'a wanda addu'o'in da Allah ya nuna mana mu yi su a cikin alqur'ani addu'o'in rabbana rabbana rabbi rabbi haka ma mala'iku suke wato kira ne ga Allah da sifarsa ta kan cewa shine rabbu shine mahalicci mai kulawa da halittarsa wanda yake nuni akan tausayi ya ubangijinmu rabbana ya ubangijinmu an dangana ya zuwa ga baske ya rabbi ba baske ya rabbu ba sun kira ne da idafa ya ubangijinmu wato kamar ya wanda yake mahalicinmu kuma mai kula da mu mai tausayinmu sannan suka yi tawassuli suka ce wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma kayan wace komai a jin kai domin kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai hatta kafirai suna da jinsi na rahamar Allah da ba dan rahamar Allah a gare su ba da ba za su iya rayuwa ba domin rahamar Allah ce ta sa Allah yake ba su ruwa daga sama Allah ya sauƙaƙe musu yin numfashi Allah ya sauƙaƙe musu su rinka jinin su a rinka tace shi ba tare da dialysis ba duk wannan yana daga cikin rahamar Allah to wannan rahmar Allah ta yalwaci komai wanda yake bukatuwa ya zuwa ga rahama wanda duk abin da yake bukatuwa ya zuwa ga rahama Allah ya ji kansa a cikin halitta wa ilma kuma ta yalwaci komai a ilimi wato sun yi tawassuli da rahmar Allah da kuma kan cewar ta gama komai da ilimin Allah da kan cewa ya san komai wanda sanin naka da ya san komai wato abin kai tawassuli da shi ne akan wato ya baka abin da kake nema kun ga ai ana tawassuli da ilimin Allah wajen addu'ar istikhara wanda take buƙatar sanin Allah akan ya zaban maka fa innaka taqdiru wala a'lam wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lam wa anta allamul ghuyub ka sani ban sani ba sai ne masanin alghuyub abubuwa da suka faku to nan ma haka suka yi to a cikin wannan akwai nuna mana kan cewa ga yanda ake addu'a in zaka addu'a kai kirari ga Allah jalla wa ala kai zamanto a matsayin shimfiɗa to me suke nema musu shine faghfir dan haka wato saboda iliminka wanda ya wuce komai saboda rahamarka wanda ta wuce komai to ka gafarta ma waɗanda suka tuba ai suka bar hanyar shirka suka bar saban da suke maka suka tuba to kaga tuba wannan ishara ne ga mushrikai da suka ki tuba su bar hanyar iyaye da kakanni su dawo hanyar tauhidi kan cewa to gashi da kuka ki tuba ga kun rasa kun yi asara domin addu'ar waɗannan manyan bayi na Allah ga waɗanda suka tuba ne ko kuma kun ki ku zamanto tubabbu saboda haka a ciki akwai wa'azi ga kafirai kan su tuba cewa a cikin tuba mutum zai samu da zai samu falalar istighfarin waɗannan manyan bayi na Allah wattaba'u sabilak bayan sun tuba kuma suka bi tafarkinka shine addinin musulunci ai wanda wato ai kuma kai ne tunda mun yi tawassuli da sanin ka ai ka san su ka san waɗanda suka tuba ka san waɗanda kuma suka bi tafarkinka sannan kuma ka tsirar da su azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama an sifanta ta da aljahim ɗaya daga cikin sunayen wutar jahannama ne saboda ita wutar aljahim shine wanda harshen wutar ta sama shi kansa wato shi kansa kunnuwa yake ba wai makamashin ne yake kunnuwa ba shi kansa harshen zabal wato ruruwa yake harshen wutan na wutar jahannama ta saba da irin harshen wutan mutanen ita harshen wutar jahannama shi kansa ruruwa yake to ka tsirar da su to kuma da yake sun san jahannama saboda su ne makusanta da Allah ya sanar da su ilimin da mu ba mu sani ba saboda haka sun san abin da ya cancanci su roki Allah ya ba mu waɗanda suka yi imani kenan sannan Allah ta'ala ya bayyana sun ci gaba addu'ar tasu da cewa rabbana kuma suka ce ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adn ka shigar da su aljannatai na dawwama jannatu adn ay jannatu iqama wato aljanna da babu fita daga cikin ta allati wa'adtahum wadda ka alƙawarta musu to sun san alƙawarin Allah a harshen annabi a harshen manzanni wa man salaha min aba'ihim haka ma ka shigar da waɗanda duk suka kyautata aiki min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriya da abokan ma'auratansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu wato ba su su kadai ba kawai hatta waɗanda suke tare da su suke da alaka da su su ma ka shigar da su aljanna su ne iyayensu wannan iyaye sun hada waɗanda suka haife su da kuma waɗanda suka haifi iyayensu waɗanda suka haife su maza da mata da iyaye da kakanni duk sun shiga ciki wato duka hada su wanda amma waɗanda suka yi aiki nagari wa man salaha wanda ya kyautata daga ciki waɗanda suka kyautata bi ma'ana suka bi su da imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani zurriyatu suka bi su da imani wa azwajihim da abokan aurensu nan mun ce abokan aure saboda in mata ne to ka shigar da mazansu in maza ne ka shigar da matansu domin mata suna ceto ga mazansu kamar yadda maza suke ceto ga matansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu su ne ƴaƴa na tsatso da ƴaƴan ƴaƴa maza amma ƴaƴan ƴaƴa mata su ma da falalar Allah kamar yadda Ibn Kathir ya ce falalar Allah su ma za ta hada da su kan cewa su ma duk za a sadar da su da iyayensu za su shiga cikin zurriya duk da yake a shari'a in ake maganar zurriya na'am a shari'a in ake maganar zurriya ya hada ƴaƴan maza da ƴaƴan mata in ake maganar aulad su ne ƴaƴan maza kawai to da haka in kai waƙafi kace wannan waƙafi ne ga ƴaƴana li auladi to zai zamanto ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza amma in kace wannan waƙafi ne gare ni da zurriyata to ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ƴaƴanka mata su ma sun shiga ciki to shi yasa wa zurriyatihim da aka faɗa shi yasa ake cewa hatta ƴaƴan ƴaƴa mata ma su ma za a sadar da su da kakansu wato wannan ishara ne ga cewa daga cikin kamalar ni'imar da mala'iku suke nema ma bayan Allah shine kar a raba su da masoyansu da suka rayu da su a nan duniya rayuwar ta duniya duk da yake kadanci amma an samu cakuduwa da juna an samu gogayya da juna an samu soyayya da juna an samu alaka da juna to wannan alakar karta yanke Allah har aljanna ma ka sadar da su to kaga Allah madaukakin sarki yayi musu wannan Allah yayi musu wannan domin kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ulaika lahum uqbad da jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum so Allah yace aljannatan dawwama za su shiga cikin ta da wanda duk suka kyautata aiki daga iyayensu da abokan auratayyarsu da kuma zuriyarsu mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa suna musu gaisuwar sallama to kaga kenan Allah ya amsa addu'an nan tun daga shi Allah ya ambaci kan cewa zafi kuma kamar yanda Allah ta'ala yake a suratul tur walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay waɗanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su akan imani za mu sadar da zuriyarsu tare da su ba za mu tawaye musu komai daga cikin aikin su ba me wannan Allah yake ba zai tawaye musu komai daga cikin aikin su ba wato idan iyayen suna da aiki da ya ba su makami a can olin aljanna amma zuriyar su kuma aikin su su sun zamanto ɗan gamagarin ɗan aljanna ne to Allah ta'ala yake zai sadar da su wato ba can na saman za a kamo a dankwafar da su a ce a sadar da ku ku dawo ko hakura ku zo ku zauna tare da su a'a su na ƙasan su za a ɗaukaka a ce ku tafi ku je ku zauna tare da su shine alhaqna bihim dhurriyyatan sai mu sadar da dhurriyyarsu wama alatnahum min amalihim min shay ba ma tawaye musu wani abu daga cikin aikin su to wannan shine shafa'a a dago su sai su kasance tare kuma haka ni'imar ɗan aljanna haka Allah ya sifanta ta duk ishara ga cewa wannan abin da mala'iku suka roƙa Allah ya tabbatar da shi Allah ya ce hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un su da matayensu suna cikin inuwoyi ala al-ara'iki akan gadaje na sarauta na mulki suna kishingide kaga aka ce hum wa azwajuhum su da matayensu su matayensu dinnan da ake nufi ba ana nufin matayen aljanna ba matayensu na nan duniya matayensu na nan duniya su na aljanna mudafun ilaihi ne su ƙari ne wannan amma na asalin su ne waɗanda aka tafi da su a nan duniya tunda su su ne waɗanda aka yi musu hisabi su ne suke da daraja su hurul in wannan ƙari ne wato wannan abin nan yawmul mazid ne waladaina mazid waladaina mazid yana daga cikin waladaina mazid muna akwai daɗi daga wajen Allah su wannan daɗi ne to sannan Allah ta'ala yace suka ce innaka antal azizul hakim domin kai wato magwayi ne mai hikima nan innaka yazo da figar taukidi ne amma ma'anarsa ta'lil wato kai musu wannan saboda kai magwayi ne mai hikima wato saboda buwayarka kai musu wannan domin buwayarka ta kai cewar dan kai wannan kyautar ba zai zama to ya rige maka komai ba to naka wannan ba komai bane a wajenka wannan ba komai bane a wajenka kuma kai mai hikima ne ka san abin da zai faranta musu ka san abin da suka cancanci shi sannan Allah ta'ala yake kuma suka ce waqihi musayyi'at kuma ka tserar da su miya sakamakon munanan ayyuka sune wato mummuna ka tserar da su as-sayyi'at nan as-sayyi'at yazo da jinsin wato dukkan wani abu jan'i ne na sayyi'a mummunan abu miya wato ka tserar da su miyagun abubuwa miyagun abubuwa dinnan a nan duniya shine ka tserar da su aikata ayyukan da zai sanya su su samu sakamakon mummunan aiki a lahira shine ka ba su tsari tun a nan duniya ka ba su tawfiki muminai mala'iku sune musu addu'a da irin wannan kariya kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nemi alƙalanci da nema da kamun kafa to za a kyale shi da shi wanda ko aka ja shi karfi da yaji aka ba shi alƙalanci to Allah zai aiko masa mala'ika yana masa katari yana daidaita shi in zai zame sai ya ce a'a sai ya dawo da shi sai ka gan shi a cikin zuciyarsa da za a kara masa abin duniya din nan gabaki ɗaya kai ya yi zalunci akan hukunci ba zai yi ba saboda mala'ika yana nan yana masa yana masa katari to wannan yana daga cikin jinsin albarkar addu'ar mala'iku dinnan cewa ga muminai suke musu addu'a waqihi musayyi'at
ka tsirar da su miyagun ayyuka da za su halaka su a nan duniya, a lahira kuma ka tsirar da su sakamakon miyagun ayyuka. To kuma shi ma kun ga wannan Allah madaukakin sarki ya amsa yace wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhumu su. Allah yana tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah a can wajen irarsu, la yamassuhumu su, mummuna ba zai shafe su ba. Kaga Allah ya amsa addu'ar mala'iku kenan. To sannan Allah yace wa man taqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimta. Mala'iku suka ci gaba da cewa Allah duk wanda ka tsirar da shi miyagun abubuwa a wannan rana, wato rana al-qiyama, faqad rahimta, hakika ka ji kansa. Dali wa zalika huwa wa zalika huwa al-fawz al-azim, kuma hakika wannan kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma. Wato da aka ce huwa kafin al-fawz al-azim din, wato in akwai wani rabo mai girma to wannan shine, ba wani sabani, babu wani rabo mai girma irin wannan. Duk abinda Allah madaukakin sarki zai tattara ya baka idan Allah bai tsirar da kai mummuna ba ranar al-qiyama, ba ka samu rabo ba. Rabo mai girma shine wanda duk Allah zai tsirar da shi mummunan al'amura ranar al-qiyama. To kun ga wannan Allah yana ba mu labari ne na abinda mala'iku suke faɗa. Mala'ikun nan Allah ya hangar da su na ilimi wanda buba mu sani ba. To gashi abinda suke faɗa. Kuma wannan abu haka yake ranar tashin al-qiyama, tabbas haka ne. Wanda duk ya haɗu da rahmar Allah to shine wanda duk Allah ya tsirar da shi mummunan sakamako na munanan ayyuka ranar al-qiyama, to Allah ya ji kansa. To kuma Allah yana tsirar da mutum sakamakon munanan ayyuka, imma tun a nan duniya ya yi masa muwafaka ya tuba, ko kuma ya yi a yi masa haji, ko kuma ya yi na zalunci ne ya biya zalunci, ko kuma bai tuba ba a nan duniya amma ya sadu da rahamar Allah a can. Kamar yadda muka karanta jiya wajen ghafirudz dhanb, Allah ya ce ka tuna laifi kaza da kaza, ya ce Allah na tuna. Yace to nayi maka sutura a duniya ba wanda ya sani, je kana gafarta maka. To wannan hakika duk wanda Allah ya tsirar da shi hakika Allah madaukakin sarki ya ji ɗansa, kuma wazalika huwa al-fawz al-azim. Sannan Allah ta'ala ya ce
innal ladina kafaru yunaduna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'un إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
الله يقول إن الذين كفروا حقيقة وعند سنة كفرت ينادون أنا كرنسو أنا تيوادسو لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ. Ana kiran su ana cewa wallahi fushin Allah a gare ku, fushin Allah da ku, akbaru min maqtikum anfusakum, ya fi girma bisa fushin ku da kawukan ku. Ittu da auna ilal iman, yayin da ake kiran ku zuwa ga imani, fatakfurun, kuke kafirta. Wato fushin da Allah yake yi da ku yayin da ake kiran ku zuwa ga imani, ya fi girma bisa fushin da kuke yi da kawukanku yayin da kuka shiga azaba. Wannan wato yayin da aka jefa kafirai a cikin wuta, za su fushi da kansu su ce ya akai muka zo muka shiga cikin wannan. Tsawon kuka da tsawon da na sani, da fushi da zargi ga kai, da zargi ga kai, yanzu ka duba ka ga mutumin da wato ya zo ya fuskanci abin kunya, mutumin da ya zo ya fuskanci abin kunya aka tona masa asiri, asirinsa ya tonu akan abin da ya yi na abin kunya, yazo yaya zai je akan kansa ya ake ne wannan al'amari yana jin haushin kansa to wannan haushin da suke wannan haushin da ƴan wuta suke ji na kansu a cikin wuta bai kai haushin su da Allah yake ji ba yayin da ake kiran su zuwa ga imani suke ki to Allah yana fushi afwan Allah baya haushi sai dai yana fushi Allah yana fushi yana kin waɗanda yana kin ayyuka miyagu yana kuma kin halaye miyagun halaye kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yubghidu al-fahishal badh Allah yana kin mai ashariya mai fadan munanan zance wanda yake ganin shi ai zai iya kesa kowa saboda iya ashar da iya fadar bakan magana yana alfahari da cewa shi tantiri ne to inna Allah yubghidu al-fahishal badh Allah yana kin irin wannan to ki Allah wannan sifa ce ta aikin Allah to tsananin fushin Allah da kafirai yayin da manzanni suke kiran su zuwa ga imani suke kafirta ya fi fushin su da suke yi da kansu yayin da suka shiga cikin wuta to yayin da Allah aka gaya musu wannan magana aka gaya musu wannan magana mai wato mai dada ƙara ta mai dada ƙara a da na sani akan da na sani to sai Allah ya ambaci abinda su kuma za su ce falu suka ce wato wannan kun ga abinda zai faru ne amma Allah yana hikayarsa kamar an yi suka ce rabbana ya ubangijinmu amatta nafnatayn ka kashe mu kika biyu wa ahyaita nafnatayn ka rayar da mu rayuwa biyu fa asarrafna bi dhunubina sai muka yadda da zunubanmu wato muka yadda cewa mun yi laifi fa hal ila khurujin min sabil shin akwai tafarki ya zuwa ga fita mun ga wannan ishara da cewa wannan suna cikin jahannama ne ake gaya musu wato a lokacin nan za su gane yadda suka rayu yanda a nan duniya manzanni suke faɗa ba su yadda ba to a cikin wutar jahannama Allah yake faɗan cewa za su farata ka rayar da mu rayuwa biyu wato ka kashe mu mutuwa biyu mutuwa ta farko ita ce kafin wato kafin halitta yayin da dan adam yake tun kafin lam yakun shay'an maskura ya zamanto wani abu wanda yake abin ambato ba waye san kafin a haife ka za a ma a haife ka in ba zababbun bayin Allah ba kamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi bishara da zuwansa kamar yanda yake cewa mene aka tambaye shi me farkon al'amarinka shine da'watu abi ibrahim addu'ar mahaifina kakana annabi ibrahim da yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum to amma in banda haka waye san ma za a yi ka yanzu kafin a haife ka akwai wani abu na ai muna jiran zuwan wani saboda haka yayin da aka yi aure aka yi haihuwar dan fari sai ake yawwa ga wanda dama muke ta jiran sa ga wani ya zo waye san ma da kai kafin nan lam takun shay'an mazkura to wannan mutuwa ce har yayin da mutum yake cikin mahaifiyarsa kafin a hura masa rai a halin mace yake dugon maniyi ne wanda ba motsi yake ba ya koma gudan jini ba motsi yake ba har sai tukuna an hura masa rai sannan zai zamanto ya shiga cikin rayuwa ta farko wannan ita ce rayuwa ta farko har zuwa lokacin da zai mutu ita ce rayuwa ta farko to ga mutuwar farko mutuwa ta biyu kuma shine yayin da aka dauki ransa har zuwa lokacin da za a tashi shi ranar alkiyama in an tashi dan adam ranar alkiyama wanda ce rayuwa ta biyu wanda ce ta dindindin ita mutuwar farko ita ce mai tsawo tun farkon halitta Allah ya halicci dukkan rayuka har Allah ya nada kasa amma rayukan suna wajensa sai lokacin da Allah ya yi za a haifi mutum sannan ya turo mala'ika ya hura rai cewa yau gawa ne shine aka hura shi a cikin wannan jikin amma kafin nan duk tsawon waɗannan lokutan a cikin mutuwa muke to sai kuma rayuwar ya kankanuwa to sai kuma mutuwa ta biyu ita kuma zuwa tashin alkiyama to bayan nan kuma sai rayuwa wadda take ta dindindin khuludun lamau dawwama babu mutuwa to in aka yi tashin alkiyama to shine zai bayyana domin wannan kafirai ne suke faɗa rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn kamar yadda Allah ta'ala yake yin wa'azi ne a cikin suratul baqara da wannan kaifa tadkuruna billahi wa kuntum amwatan فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ta aya kuke kafirta da Allah alhali ko kasance matattu sai rayar da ku sannan zai kashe ku sannan ya rayar da ku sannan gare shi za ku koma to amma rayuwa ta amma zama cikin kabari wannan ba rayuwa bace wadansu za su ce to ya za a yi kuma da rayuwar kabari zaman kabari wannan ba rayuwa bace balle sana a ce rayuwa ta uku ce tunda wannan ko da za a dawo da mutun rai domin ya amsa tambaya wannan ba zai dawo da shi rayuwa irin rayuwar da take ita ce rayuwar lahira ko rayuwar duniya ba wannan wata wannan wani hali ne da mutum yake shiga shi sai aka kira shi albarza ba duniya ba ba lahira ba tsakankani saboda haka wannan bai ci karo da wannan ayar ba to yayin da suka yi wannan suka ce fal ila khurujun min sabil suka nemi ko za a fitar da su daga cikin ko akwai hanyar fita daga cikin wutar jahannama wal iyad billah babu wannan dama to shine sai Allah ta'ala yake zalikum ai wannan abinda kuke ciki na dandana azaba dinnan da ya sanya ku kuke kin kawo kanku bi annahu idza du'iya Allah wahda saboda idan aka roƙin aka ambaci Allah shi shi kadai kafartum sai ku kafirta wa in yushrak bihi tu'minu in kuma akai tarayya da shi sai ku yi imani kamar yanda Allah ta'ala ya ambata mana a suratul zumar da muka karanta wa idza zikra Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi idahum yastabshiru to nan a lokacin nan za a ga musu wannan magana wanda yake za ta sanya su su yi nadama akan cewa ya wailata laitani takhadtu ma ar-rasuli sabila ina ma na kama tafarki hanyar tsira tare da manzo to domin a lokacin nan za ka san amfanin tauhidi to Allah ya gaya musu Allah ya ce za a gaya musu zalikum wannan azabar da kuke dandana ai ba dan wato launin ku bane ko dan jinsin ku ko dan wani abu a'a saboda aikin ku ne me ya aikin in an kira sunan Allah shi shi kadai an ce ayi tauhidi kafartum sai ku kafirta da tauhidi in kuma aka ta in an kuma aka yi shirka da shi to a lokacin nan sai ku ce za ku yi imani da shirka din to fal hukmu lillah to hukunci a wannan rana na Allah ne shine hukunci na Allah ne wato Allah ya riga ya hukunci cewa za ku dagwama cikin azaba kamar yanda Allah ta'ala ya ce innakum lazaiqul azabil alim amma kiji zauna illa ma kuntum ta'malu to ku za ku danta masu dantsanar azaba ce mai radadi al-ali shi Allah shine wato madaukaki wal hukmu lillahi al-ali Allah wato hukunci na Allah ne al-ali wanda yake madaukaki babu wanda ya isa ya rada hukuncin sa wato Allah ya riga ya hukunci innallaha qad hakama bainal ibad innallaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi wato yayin da ɗan wuta aka ce wa qala alladina fin nar li khazanati jahannama du'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wama du'a'ul kafirin illa fi bala kuma suka ce yayin da na kasa suka kira manyan suka ce wa qala alladina istakbaru inna kullum fiha inna allaha qad hakama bainal ibad wadanda suka yi girman kai to su sai su ce inna kullum fiha duk muna cikin wuta wal iyadu billah inna allaha qad hakama bainal ibad Allah yayi hukunci tsakanin bayi to shine wannan fal hukmu lillah hukunci na Allah ne al ali madaukaki ba wanda yake radin hukuncin sa al kabir mai girma mai girman iko wato shine mala'iku ne za su faɗi wannan yayin da suka faɗa ba za su tsaya kawai akan cewa wannan shine hukuncin Allah ba sai sun masa kirari sai sun masa kirari saboda sanin girman Allah ba kawai sai fal hukmu lillahi ba kamar yanda Allah ya hikaito a can kafirai za su ce inna allaha qad hakama bainal ibad a su mala'iku suka tashi faɗa sai sun faɗa da kirarin ban girma ga Allah fal hukmu lillah al aliyyul kabir wannan shine wato kirarin ban girma a gare shi jalla wa ala wato shine mai sifantuwa da sifar al'ulu wannan al'ulu yana nufin ulu sifa da ulu zat wato zatin sa madaukaki ne kuma sifar sa madaukakiya ce duk wani abu abin danganawa ya zuwa ga Allah madaukaki ne saboda haka cikin daukakar sa baya tare da baya wato zatin sa ba tare yake da halittar sa ba yana saman al'arshi ya daukaka saman al'arshi jalla wa ala wannan yana nuni akan uluwin Allah haka dalika kuma dukkan wata sifar tasa haka take madaukakiya shi yasa Allah yake ce makansa subhanahu wata'ala ai ya daukaka a zatin sa ya daukaka a sifofin sa kuma shine al-kabir babba a cikin mulkin sa babba a cikin sultanin sa sultanin Allah ba irin sultanin sarkin garin ku bane ko shugaban kasar garin ku wanda iyakar sa wannan garin wanda yake sai ma abinda tukuna aka nuna masa wata kila ma za a iya batar da shi wata kila ma za a rubuto masa security report na ƙarya a tsora shi akan abinda ba shi bane inda yake tsammanin yana da iko ya bayyana kansa ba shi da iko yanzu ba gashi nan ba cewa ake muna da iko cewa ake mu kasa ce da take da iko ga wurare nan babu iko dan bandit su zo su za a ba mu haraji su ne za su komai da komai babu zancen mulki mulkin hukuma ina mulki ina wani irin wannan sultani to shi mulkin Allah ba haka yake ba mulkin Allah ba haka yake mulkin Allah rayara ce da kowace sagira da kowace kabira hatta cells din nan da kake gani suna da kashin mulkin Allah dan Allah madaukakin sarki ya so yanzu nan sai ya maida su na kansa shi ta hayayyafa su zama kansa ko kuma suna cikin kansa yanzu ne da kunkwaye kunce ce su daina cikin kansa ce to haka sultanin Allah yake ya rafe da dukkan komai mai girma ne muna tawassuli da wannan sultani na Allah kan Allah madaukakin sarki ya shigar da mu cikin rahamarsa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروق أنك عونا سأمي البركة سألت شكران الجمعة ودك تيأك أن أدعى أبائنك muna roƙonka Allah ka karba addu'o'in mu Allah dukkan abubuwa na alkhairi da kake sassawa a wannan sa'a muna roƙonka ka ba mu cikakken rabo dukkan abubuwa na sharri da kake tawarwa daga bayinka Allah ka kawar da shi daga gare mu abinda muka roƙa wanda ilimin mu ya kai ya zuwa gare shi na alkhairi Allah ka ba mu abinda ma hankalin mu da ilimin mu bai kai ya gare shi ba zuwa ga alkhairai Allah ka ba mu abinda muke roƙa na neman tsari daga gare shi na sharri Allah ka tare mu abinda hankalin mu bai fita ya zuwa gare shi ba mu nemi tsarin ka gabarin sa Allah ka kawar da shi gabarin mu yan uwan mu da suka nemi mu musu addu'a Allah ka amsa musu Allah magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomar su wanda kuma mu da muke raye muna roƙon ka Allah ka rayar da mu da lafiya da imani Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe amin yan uwa marasa lafiya muna roƙon ka Allah ka ba su lafiya amin sai wanda rashin lafiya suke neman tashi muna roƙon ka Allah ka amintar da shi amin akwai wani bawan Allah da ke neman addu'a akan neman kariya da shi da zuriyarsa Allah ka ba shi kariya da shi da zuriyarsa akwai dan uwan mu ladanin wannan masallaci malam Ishaq wanda muka yi masa addu'a kan matarsa da aka yi mata aiki jiya ya sami ya amma ya ta koma zuwa ga Allah yar ta Maryam muna roƙon ka Allah ka sanya ta zamanto mai ceto a gare shi amin Allah ka sanya ta zamanto mai ceto a gare shi amin Allah ka sadar da ita da kafalar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma yanda kai alƙawari ga ƴaƴan mu'mini Allah muna roƙon ka akwai waɗanda suke cikin tsananin bashi Allah muna roƙon ka biya musu akwai wanda yake kirkin sa bashi da lafiya tsawon shekara 7 Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwan mu Alhaji Musa Kawo wanda shi ma ya dade yana cikin rashin lafiya da koyaushe yana nan masallaci a sahun farko saboda wannan larura baya samun zuwa masallaci Allah ka bashi lafiya amin Allah kuma irin abin da yake yi yayin da yake da cikakken lafiya Allah ka bashi ladan Allah ka rubanya masa masu neman addu'a akan
tsanani da suke fuskanta Allah ka yaye musu akwai yar uwa wanda ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai masu tsare-tsaren su akwai masu bukatu na harkar ayyukan da suke Allah ka ba su biyan bukata muna roƙonka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare al'umman nan tamu Allah ka sanya waɗanda yake Allah waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka ba su mazaje nagari maza ma masu neman aure Allah ka ba su mataye nagari masu neman aiki muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ɗan uwan mu ɗan kasuwa da jarin su ya tare sanadiyar gobara da ake tayi muna roƙonka Allah ka tayar musu da jarin su Allah ka musanya musu daga cikin falalarka Allah ka amintar da wannan gari namu Allah ka amintar da wannan ƙasa tamu Allah mu kai mana magani ɗan ta'adda da ta'addancin da suke Allah waɗanda suke yi ma musulmi ta'addanci a jihar Plateau muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka Allah ka tsare bayinka musulmi a wannan jiha Allah ka ba su nasara akan makiyan su da makiyanka Allah muna roƙonka ka ba su dauki daga gare ka Allah an taro akan su har da rundunoni waɗanda yake kai ne kadai ka san irin shirin da ake musu muna roƙonka Allah ka tarwatsa rundunonin Allah ka tarwatsa waɗannan rundunoni su kuma Allah ka taimake su da rundunoni daga gare ka Allah ƴan uwan mu musulmi miskinai a cikin jihar Zamfara da Sokoto musamman da jihar Niger da jihar Kwara waɗanda suke fuskantar barazanan ƴan ta'adda muna roƙonka Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya Allah ka ba su tsari da tsarinka Allah ka zamanto gatan su Allah ka ije musu wannan bala'i Allah ka ije wannan bala'i daga kasar su Allah ka shiri shi wa gabanin mu Allah yayin zabe da zai da yake fuskantar mu shekara mai zuwa Allah ka ba mu shi wa gabanin nagari Allah ka ba mu shi wa gabanin nagari Allah ka danka mulkin wannan ƙasa a hannun ashirare Allah ka danka mulkin kasan nan a hannun managarta Allah ka danganta mulkin kasan ka mika mulkin kasan nan a hannun managarta Allah kai ne mai iko bisa komai Allah muna roƙonka a wannan wata wanda daga wannan azumi ba za mu sake wani azumin ba sai an yi wannan zabe muna roƙonka Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu akan wannan bukata ta al'umma Allah ka tsara mu wannan ƙasa abinda zai kawo zaman lafiya a cikin wanda suke kokarin tayar da fitina da kawo yakin basasa a wannan ƙasa Allah ka watsa shirin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka tarwatsa taron su Allah waɗanda kuma suka janyo tawaggar ƙasashen waje domin kawo abinda zai kawo gallazawa ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah da su gabaki ɗaya Allah ka ije mana sharrun su Allahumma kuffa anna ba'sal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allahumma kuffa anna ba'sal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankira Allahumma kuffa anna ba'sal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila amin la yunsarun amin la yunsarun amin la yunsarun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين